Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ba godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina taya mu farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana ta Ramadan na farko a cikin wannan majalisi na mai tarin albarka na Hajj Abubakar Ali. Ubangiji Allah ya datar da mu hanya mai daidaiciya. Allah ya sa wannan karatu da mu sura daga bakin malama shugaba Amira ta Nisa Sunna ta Katagum local government, wato malama Zainab Aminu Halluru. Ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da abin da zamu ci. Allah ya maimaita mana, Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi. Kyawawan aiki a cikin wannan wata mai tarin albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Fa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya halarta mu muka samu halartar wannan majalisi mai tarin albarka. Majalisin da muke karantar da ƴan uwa mata abokan nema dalibai ƴan uwan mu. Kuma yanda kullum muke faɗa, majalisi ne na yara matasa waɗanda suke gwagwarmayar neman ilimi, ba waɗanda suka tara ilimin ba. Saboda haka kofa a buɗe take wajen fahimtar kuskuren mu da kuma haska mana. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ina yiwa malamar mu shugabar mu mentor mu Adda Sura barka da zuwa tare da mukarrabanta, wanda Allah ya sani dalilin da yasa dama na gayyace ta, yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar majalisin mu. A yanzu an ce an samu rashin fahimta, wasu ba su fahimta. Wannan satin ne zamu fara karatu, bacin da muna karatu ne Litinin, Talata, Laraba. To sai suka ɗauka zamu jira Litinin tukunna mu fara karatu, wanda mu kuma mun ce zamu fara ne tun daga ɗaya da Ramadan. To rashin fahimta ya samu, don haka ba lalle a samu abin da ake so ba na maharauta. Amma akwai ɗaya daga cikin ɗabi'ar gurin wanda shine makara. Zaki ga sai an ci rabin karatu ko an yi kusan gama, sai kiga mata suna cicciɗowa ana ci shigowa, wanda kuma ba ɗabi'a mai kyau bane. Ina karantar wani darasi akan rayuwar Addata Soro, kasancewar mai da hankali akan lokaci, wanda kuma lokaci abu ne mai tsada, abu ne da ya kamata ka ribace shi. Malama suka ce lokaci tamkar kankara yake, ko kin sha ta, ko kin bayar ta, ko kin sayar ta, ko baki sayar ta ba, a duk sanda take ci gaba da wanzuwa narkewa take. Haka nan lokaci yake, ko kin yi aikin alkhairi, ko baki aikin alkhairi ba, ko kin cutar da kanki a cikin lokacinki, haka nan tafiya yake, kuma ba zai taba dawowa ba. Duk lokacin da ya gifta ya wuce, ya wuce kenan. Don haka nan abu mai sha'awa shine amfani da lokacin mu wajen aikata aiki mai kyau. Wannan wata da muka shiga alburma, Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki mai kyau, ya ba mu aikin, kuma idan mun yi shi Allah ta'ala ya ba mu sa'a a karɓan mana, domin ba yin aikin shine garanti na cewa an karɓa maka ba. Sabai suna yi addu'a a kansu kafin watan Ramadan ya zo da wata shida, suna fatan Allah ya sa suki Ramadan ku samu damar aiki. Bayan ya wuce, suka gaba da addu'a, ya Allah ya karba musu aiki da sai cikin Ramadan. Saboda haka ba aikin mu shine yake tabbatar mana dacewar mu ba. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu din. Kamar yadda muka halarci wancan Ramadan, mun maida karatun mu ya koma tafsir saboda wasu dalilai na daga cikin tambayoyin mata da muka haska muka fahimci ba mu da wata maslaha a gare mu wajen ba su mafita, sai kawai mu shimfiɗa littafin Allah mu karanta mu ga me Allah ya ce mu yi. Wala Allah ko mun sauka akan layi ne ya janyo muna samun tasgaro, wala Allah a tarbiya ko a zamantakewar aure ko a samu da rashi duka. Domin dukkan abin da ɗan adam ya samu, Allah subhanahu wataala ya ce daga sakamakon abin da hannunka ya aikata ne. Allah ta'ala ya samu dace. Kasancewar ƙari'ar mu ta samu matsala tana asibiti, muka yi amfani da Maryam, za ta ja mana baƙi kamar yadda muka saba. Na ga zamu tashi a aya ta nan. Wallan ma ja'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم majalisin mu na baya ko in ce bara yayi ta karantar da mu halaye da dabi'u na mutanen Annabi Musa wanda su ne Bani Isra'il. Tarihi ya nuna mana wasu daga cikinsu sun ci gaba da wanzuwa har lokacin Annabi alaihi salatu wassalam, kuma sun ci gaba da halayensu na cutar da manzanni da suka misali kusan musulunci sai ya rabu akwai kaso mutum uku, akwai mumunai, akwai kafirai, akwai kuma munafukai. Mafi yawan munafukan nan sun fito ne daga cikinsu irin wa'innan mutane na Bani Isra'il, kuma daga ƙarshe har muka bada tarihin shin su wane ne Bani Isra'il ɗin nan. ƴaƴaye ne da suka bayyana daga ƙarƙashin annabin Allah Ta'ala. Wannan yakan haska maka ka gane cewa kasancewarka ɗan malam ba lalle ne ka zama malam ba. Kasancewarka ɗan gidan wani managarci a gari da ya shahara ba lalle ne kai ɗin ka zama haka ba, sai in ka samar da kanka akan haka. Allah Ta'ala ya samu dace. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ci gaba da bamu labarinsu. Yace walam ma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqan lima ba'ahu. Allah Ta'ala yace a lokacin da littafi ya zo musu min indillahi daga Allah musaddiqan lima ma'ahum, shi wannan littafin ma'ana Qur'ani yana ƙara gaskantawa ne game da abin da yake hannunsu yake tare da su, ma'ana yana gaskata Injila da At-Taura. Domin Al-Qur'ani ya zo ya ƙarfafa gaskata wancan littafa na baya, kuma ya ƙara gaskata zuwa Annabi alaihi salatu wassalam, zuwa tabbatin Annabi Isa alaihi salatu wassalam, wasuwarsa da yadda kuma al'amura suka kasance a baya. Domin duk mun samu tarihi ne daga littafin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya ce wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Alhali kafin zuwan Annabi alaihi salatu wassalam kullum suna roƙo, suna addu'ar Allah ya ba su wani dalili, wani buɗi da zai sa su samu rinjaye akan kafirai. Falamma ja'ahum ma arafu, to amma a lokacin da shi wannan abin da suka sani sananne ya zo musu, kafaru bi, sai suka kafirce. La'anatullahi 'alal kafirin, kai la'anar Allah ta tabbata akan kafirai. Ma'ana ai sun san cewa Annabi alaihi salatu wassalam zai zo. Domin Yahudawa mutane ne masu ilimi, sai dai masu taurin kai. Sun san cewa Annabi alaihi salatu wassalam zai zo, sun karanta a cikin littafinsa. To amma da ya zo sai suka kafirce, dan me suna jin haushin me yasa bai zo daga cikin su ba wannan ya tabbata cewa taurin kansu yana ci gaba da faruwa kamar yadda na faɗa har zuwa lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana
bismashtaru bihi anfusuhum an yakfuru bima anzala Allahu baghiyan an yunzila Allahu min فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
لا سبحانه وتعالى يتغبر شيئا بيس دمس شروبه أنفسهم كي تنسوا دمد أبن دسك سياء دكاو نسو معنى سك سروكا دكاو نسو akan bata an yakuru bima anzalallahu bagayan ay yunzilallahu min fadlihi da su kafirce ga abinda Allah subhanahu wataala ya saukar kawai dan kirkiran wani abu na batanci min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi sun yi hakan ne dan su muzanta a wanzuwar Annabi alaihi salatu wassalam don me Allah ya saukar da littafin sa ga wanda yake so ya saukar amma su a san su ba a haka ya kamata a saukar shi ba fa ba'u bi ghadabin ala ghadabi Allah ya ce sai suka kirkira wa kansu wani fishi akan fishi suka samar da kansu fishi akan fishi fishi na farko kafircewa annabi nasu shi kansa annabin nasu annabi Isa sun kafircewa abin da ya zo musu da shi sako ne su bautawa Allah shi kadai sun kafirce sun koma bautawa Annabi Isa Allah yayi fushi akan hakan yanzu kuma sai suka ƙara yin sako na biyu bijirewa Annabi alaihi salatu wassalam cewa ba shi ya cancanta a bashi annabta ba wanda kuma Allah subhanahu wataala baya shawara ga al'umma lokacin da zai yi abinda ya so yayi wallil kafirina azabun muhim lalle ga kafirai akwai wata azaba muhimmiya wanda ya kafirce Allah subhanahu wataala ya cancanci Allah ya mishi azaba a mutanen da muke magana akan su banu Isra'il mutane ne masu dimbin ilimi wanda sun san komai a littafi suka karanta babu abin da suke yin su wai kamar a ce tatsuniyar ka a lokacin da sayyidina Umar Allah ta'ala ya bashi jagoranci ya zama khalifa an kawo wani mataki da har ya samu ƙarfin gwiwar cewa zai karbi Baitul Maqdis aka ajiye rajjeniya ya aika musu a rubuce suka amsa aka bada lokaci ya fito zuwa karba sayyidina Umar bai tara jama'a a fita ai gangami kaman yaki ko wani abu mai kama da haka ba a'a kawai ya dauki dai hadimi guda daya dokin su guda daya suka bar gari da suka bar gari sai suka kawo wani tsari idan ne tafiya kaman ta mil ɗaya ko mil biyu kai ma sai ka hau doki kai tafiya ta mil ɗaya ko mil biyu saboda adalci irin na shugabancin sa bai tunanin shi sarki bane zan taka a doki kai kuma sai ka dinga take min baya a'a sai ya ce zami karba karba ne lokacin da aka zo shiga cikin garin sai ya zama karbar shi wannan hadimin ne jagoran musulunci garin ya fito tarbar su kamar mu ce gwamnati su kenan da ya gashi sai ya ce ya amirul mu'minin ya kamata mu je gida ka yi wanka ka dan canja kaya kuma kai ya kamata ka hau doki ba shine ya kamata ka hau doki ba an ce sayyidina Umar ransa ya baci da wannan kalmar domin me yace su ai ba da riga za su ba da kwarjini a addini ba da ƙarfin imani za su ba da kwarjini a addini don haka nan yanda ya zo haka zai ce ya karbi wannan bukulli kai tsaye suka wuce suka tarar da wa'annan mutane yarjejeniya ta bayyana aka ɗauki bukulli aka bashi amma shugabansu sai ya ce wannan siffar da na ganka da ita wallahi haka na karanta ta a littafi kuma mun sa yarjejeniya a tsakaninmu da baka zo mana haka ba wallahi ba za mu ba ku bukulli ba mun karanta cewa za ka zo mana da kurarka za kuma ka zo mana kana tattaki akan kafarka sannan malakin ka shine zai zo akan doki wannan siffar wallahi a littafin mu karanta saboda haka min yadda kai ne wanda aka amince zaka karbi wannan baiti a hannunmu so kun ga ashe su fa komai suna da shida a Taurat da Injila littafi ne da yazo da bayani sosai sai dai kuma daga baya sun dan caccanja sun babbata wa'insu abubuwa a ciki Allah ta'ala ya sa mu dace
wa idza qila lahum aminu bima أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
الله سبحانه وتعالى يتقبل بهم الأبارس يتي وإذا قيل لهم آمنوا كما بما أنزل على الله بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا الله سبحانه وتعالى يتي إذا أكتي مسسي إيماني game da abin da muka saukar kalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wada'ahu muna yi imani ne da abin da aka saukar mana akan mu amma duk wani abu sabanin wannan koma bayan sa ba za mu imani da shi ba Allah ta'ala kuma yace wa huwal haqq gashi kuma shi wannan littafin da yake bayan nasu shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum kuma shine yake gaskata littafin da yake hannunsu ma'ana qur'ani shine yazo da bayanan wa'ancan littattafan gaskiya ne an yi su kuma daga Allah suke domin dukan mu qur'ani ne ba mu labarin an yi at-taura an yi injila an yi zabura duka kuma bamu ji wata shakka a ranmu ba mun tabbatar an yi to Allah ta'ala sai yace ba su san cewa wannan littafin shine zai gaskata nasu littafin ba Allah ta'ala sai ya zarge su da falima taqatuluna anbiya Allah min qabli an tukunu mu'minin Allah ta'ala ya ce musu to idan kuna tunanin haka me yasa kuke kashe annabawan ku a baya tunda kun ce yanzu dan ba a fitar annabi alaihi salatu wassalam a cikin ku bane ka kafirci to idan gaskiya ne lokacin da ake fitarwa a cikin wa'ancan mutanen naku me yasa kuke kashe wasu daga cikin su saboda sun kashe annabawa da yawa a cikin su wannan dalilin sai Allah yake zargan su da cewa ai da a ce wannan kiyayyar dan ba jinsun su bane ko ba ahalin su bane bai kamata ta samu ba tunda gashi da ake fitarwa da a baya a nasu ai musu kasance suna biya sun kasance suna taurin kai saboda haka wannan dama halin su ne kuma har gobe akan hakan suke burbushin su da suke raye ana samun irin wa'annan taurin kai da kuma rashin bi Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wani abu ne daga cikin shi ma halayensa yanzu sun ce sun yadda da littafin su amma ba su yadda da abin da yazo bayan littafin su ba bambancin su kenan da mu in har an fada mana sami'ina wa ata'ana lokacin da aka saukar da lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum billah sahabbai sai suka tsorita suka sa kunci a ransu suka damu karshe ma dai suka je suka sa annabi alaihi salatu wassalam suka ce ya rasulullah an saukar mana da aya umarni mu yi sallah mu yi azumi mi zakka ya rasulullahi duk mun iya mun dauka muna kuma yi za kuma mu ci gaba ya rasulullahi an hana mu sata an hana mu shan giya an hana mu zina duk mun ji za mu iya kuma mun bi amma yau Allah ya saukar da wata aya da mun ji cewa ba za mu iya aiki da ita ba annabi alaihi salatu wasallam ya shiga tashin hankali aka ce fuskar sa ta juya idanunsa suka kada yace kuna so ku zama kamar mutanen baya masu cewa sun ji sun ki wa'annan mutanen kenan sai ya ce musu ai ku abin da ya kamata da ku shine ku ce kun ji kuma kun yi da'a sai suka dawo hayyacin su suka gane cewa ashe ba su ya kamata su yi wannan tunanin su zo su ga ya masa ba kamar musalman ma yanda suka fistar annabi ta nuna sai suka fara yace musu ku dinga cewa sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dukan su sahabbai sai suka rikide banda ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'ina wa ata'ana dan kasuwa yana aune-aune yana fada ghufranaka rabbana wa ilaikal masir mace a gida tana wanki tana fada tana girki tana fada daga nan ne sai Allah ta'ala ya kalle su ya gane imanin su na gaske ne sai ya saukar da amana rasulu bima unzila ilai lalle annabin nan ya yadda da abinda aka saukar domin sa wal mu'minun su ma mu'minai sun yadda da abinda aka saukar musu kun ga imanin su wani nagartaccen imani ne wancan abin da gaske ya hadan razana su kowa ta yi tunani yanzu a ranta a ce abin da kika raya a ranki wa in tugudu abin da kika raya a kanki auto ko in kika bayyana ko kika boye yuhasibukum billah za a yi mana hukunci a kansa wai yaz billah zuciya tana rai munanan abubuwa a kowane lokaci to wa'annan abubuwan da Allah sai ya ce zai kama mu da su wannan shi ya ba wa sahabbai tsoro kuma abin tashin hankali ne saboda kina kwanta a ɗakin ki ma zaki ji akan kikin wani bujiro wani sako wani abin ki ji ma haka kawai kina wata kamar shakka da Allah ko shakka da annabi ko yaya za a yi an ce in an mutu za a tashi in an ce lahira ba ta karewa to wa'annan tunani-tunanin akwai sako a cikin su to amma tunda baki bayyana ba yanzu ai ban ma samun zunubi to a wancan lokacin sai aka ce ko sun boye a zukatan su ko sun bayyana za a kama su da wannan laifin dole hankalin su ya tashi ko to annabi alaihi salatu wassalam ya dora su akan su je su su yi ta fadin ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kuma sannan tunda sun ji sun yadda za su yi abin da aka ce musu amma dai suna tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ba su wannan stamp na farko sai kuma ya kawo aya ta biyu wanda ita ce malama suke cewa ta toge waccar ayar wasu suka ce a ta toge wani bangaren ta ne shine aya ta karshe cikin suratul baqara lillahi ma fi samawati wa fi amana rasul a karshe ne amana rasul bima unzila ilayhi aya ta karshe ba sai ki karanto ba wace take biyowa bayan ku tuna min mai ina ar'amu la yukallifu llahu nafsan yawa masha Allah sai Allah ya bujiro musu da la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha daga sannan ne sai aka ce to daga yanzu ba za a kama kowa da laifin abu ba sai wanda ka aikata kuma Allah ba zai dora maka wani abin da ba za ka iya ba kun ga an samu sassauci ko damuwarsu da suka yi da suka kai kuka ta sama mana dukkan mu sassauci to kun ga wa'annan mu a bangaren mu masu sami'ina wa ta'ana kenan su kuma baro-baro suke fitowa suke cewa a'a su sun ji amma ba za su yi biyayya ba Allah ta'ala ya dora mu akan bibiyan abin da sunna ta ce kada ka ji a ranka akwai dan wani rauni na cewa ba za ka iya wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ba Allah ta'ala ya ce maka
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
الله تعالى يقول ولقد جاءكم موسى بالبينات للي النبي موسى يزوم ندى بينا نون آيوي أو حجوجي ana Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abun arife a wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su yadda ya ambace su daban-daban ya faɗa fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayatan mufassila wannan duk hujjoji ne da aka ba annabi Musa hujjarsa ta farko dama ya tafi mana da ya zo da sandansa wanda in ya buga yakan zama maciji yakan sa hannunsa ya fitar a ga yayi haske to wannan daman mataki na farko ne kasancewar su mutane masu taurin kai sai Allah ya ta jarraban su da wasu bala'o'i kala-kala akwai lokacin da aka jarabce su da kwarkwata kwarkwata kadai ta addabe su a garin su aka jarabce su da me fara fara ko ina kika shiga fara daki fara gona fara gida fara wannan ma jarrabawar su ce domin me don su hankalta yana daga cikin jarrabawar su aka jarabce su da kwadi kai ruwa ma akwai lokacin da aka jarabci bani Isra'il ya dawo duka jini ne kowace randa ka bude jini in kace to bari ka koma rijiya ka debo sabo sai kaga nan ma jini ne akwai jarrabawar da aka yi musu aka daukaka wani dutse babba a garin wanda suke kallon sa suke tsoron sa Allah ta'ala yace a ga ya musu ko su imani ko a saukar da shi ya narkar da su suka yi ta tuba suka ce za su imani amma ba su yi imanin ba saboda haka mutane ne masu taurin kai tunda su a zahiri suke gani Allah yana nuna musu wani bala'i yazo ya dirkake su amma ba sai su dawo su koma kan kafircin su ko taurin kansu a yana daga misalin taurin kansu lokacin da matsala ta kai matsala Annabi Musa ya fita Fir'aun ne ya bi shi suka kawo gabar kogin da Allah ya yi mashi umarni yadda kisakiyansa zai dawo tsandauri yadda ka suka wuce su Fir'auna suka shiga aka darkake su a ciki bayan fitan su daga wannan kuncin abu na farko da suka fara yi shine kwata-kwata ma Annabi ya fita Annabi Musa ya fita ya tattauna da Ubangiji kamar yanda ya saba kafin dawarsa sai suka zamo sun halarci wani dan maraki kuma duk da kafin ma wannan lokacin sun roke shi cewa ya Musa idan Allah na ilahan kama lahum aliha ya Annabi Musa ka sanya mana mamuma wani abun bauta kamar yanda su ma suke da abun bauta Annabi Musa ya tsawatar musu ya nuna musu kurakuran su suka tuba sukan yi tuba amma wai tuban mazuru ake cewa ko da Hausa sai su sake komawa kan aikin su so a bayan tafiyar sa suka kirkiri abun bauta wanda dan mariki daga karshe dai a tarihi ya nuna bacin ran Annabi Musa da hukuncin da Allah subhanahu wataala ya musu akai duk yana daga misalan mai taurin kansu Allah ta'ala ya yi mana taurin kai ya kuma ba mu ikon yin biyayya ga shari'a. Min ba'dihi wa amtun zalimu sai suka rike abun bauta dan mariki alhali sun kasance suna azzalimai.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
الله سبحانه وتعالى يأتي وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور كما أنا مثال عندما يزنك يبقى ملكينا وقتنا الله سبحانه وتعالى ya aka yayi umarni a daga musu wani dutse domin me domin a yi musu barazana ko za su musulunta ko za su tuba daga laifin su musulmai ne amma masu saurin kai Allah subhanahu wataala ya ce musu ku zo ma ataku ku karbi abin da yake ma ataina ku ko ku karbi abin da yake gare ku ma'ana su karbi littafin Annabi Musa su karbi kuncen-kuncen da suke ciki su yi biyayya wa Allah a cikin wannan maganganu don me don Allah ya zauna da su lafiya ya ce bi kuwatin wasma'u ku karba da ƙarfi da kuma sauraro na fahimta ku dinga sauraron abin da aka faɗa muku kuna yin biyayya a kansa qalu sami'na wa asaina kun ji ƙuru da buzu sai suka ce wa Allah mun ji amma mun ki wannan daga cikin kalamai kenan irin nawa banu Isra'il Allah ta'ala ya samu gani. Allah ta'ala ya ce wa ushruhu, Allah ya ce an fadaitar da su, an fadaitar da su fi qulubihim ijda bi kufrihim, an fadaitar da zukatansu san bautar wannan dan marigin da suka halitta bayan tafiyar annabi Musa munajati da Ubangiji. Kul ka ce musu bi sama ya amurkum bihi iman, kai tansu abinda suka yi imani da shi a zukatansu. Yace in kuntum mu'minin, in har sun kasance suwa su masu imani ne.
Kul in kanat lakum ad-darul akhirati akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu, kul ka ce musu in kanat lakum ad-darul akhiratu indallahi khalisatan, idan ya kasance a gare su ne gidan lahira kaman yanda su suke fada. Saboda duk wannan taurin kan nasu fa da bijirar tasu, wai suna jin su wani abu ne a cikin a gurin Ubangiji. Akwai gurin ma cewa ai su kadai ne za su shiga cikin aljanna. To Allah ta'ala sai yake cewa in har da gaske ne lahira tasu ce su suke da nasara a gurin Ubangiji, aka ce fatamannawul maut in kuntum sadiqin, to irsi burin mutuwa mana in sun kasance masu gaskiya ne. Duk wanda yake da garantin shiga aljanna, duk wanda yake da garantin ya san bai da wata matsala da Allah, to ai fadayi ma yake Allah ya sadar da shi da shi. Zaka samu daga cikin magabata mutanen da suke salihan bayi ba sa shakkar mutuwa domin me fadayin haduwa da Allah. Lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam ya zo gargara yana shirin mutuwa, iyalai suna ta koke-koke, kowa ya shiga damuwa, kowa na faɗan kalamomin da suka zo bakinsa. Annabi sai ya faci na Fatima, sai ya mata raɗa a kunne, sai ta fashe da kuka, sai ya ƙara ya fatanta, sai ya raɗa mata a kunnenta magana ta biyu, sai ta fashe da dariya. Nana Aisha ta tambaye ta me ya gaya miki, sai ta ce a ba ta faɗa ba. Bayan rasuwar Annabi, sai Nana Aya Fatima ta gaya mata cewa a wancan lokacin da ban gaya miki ba, magana ta farko ya gaya min jinyarsa ta ajali ne, mutuwa zai yi, don haka nan sai zuciyata ta yi kunci, kuma na san kuma duk wanda na gayawa abin da zai samu kenan, sai na ga ban ga amfanin ba ku wannan labarin ba. To amma magana ta biyu da ya gaya min ita sai na ji ta sa ni farin ciki, shine sai na yi dariya, wanda kika yi mamakin yin kuka da dariya a lokaci ɗaya. Sai ya ce min duk ahalinsa ni ce mace ta farko da zan bi shi, ma'ana kenan ita sai za ta fara mutuwa bayan mutuwar Annabi. Hakan sai ya sa ta dariya, don me? Sanin tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala, sanin kusancinta da Annabi alaihi salatu wassalam. To shine anan Allah ta'ala yake cewa idan su sun yadda har suna da wata gadara a gurin Allah, suna jin cewa su na Allah ne, to irsi burin mutuwa, su nemi su mutu man su gani, shine Allah ya ce ba za su taɓa neman hakan ba.
وَلَيَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ.
Allah ya ce وَلَيَتَمَنَّهُ أَبَدًا, ai ba za su taɓa su roƙi mutuwa ba har abada, ba za su yi haka ba. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, saboda me? Saboda ayyukan da suka san suna aikatawa da hannayensu. Ana cewa bima qaddamat yada, bima qaddamat aydayka, saboda me? Saboda hannu wani jigo ne wajen aikata laifi. Dukkan laifuka da zaki yi in banda wanda bakinki zai furta, sai hannu ya bada gudunmawa. Shi yasa a wasu gurin sakamako Allah yake cewa sakamako ne abinda kuka kasance kun aikata da hannunku duk masifa ko bala'in da dan adam ya fada Allah ya ce sakamakon abin da yake ne da hannunsa idan sata za a yi da hannu ake kai karamin laifi irin ya fice ake cin gokifce da hannu ake yin sa dukkan mafi yawan abubuwa yin sa abuce shi ma hannu yake yi saboda haka ne suna tsoron su nemi mutuwa dan me tsoron abinda hannayensu suka aikata abinda hannayensu suka aikata ai malama suka ce abinda suka yi na zunubi na yau da kullum
wala tajidannahum ahwasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku يبدو أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون
الله سبحانه وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي ومن الذين أشركوا يجي ذاك سابيسو su masu kwadayi ne masu buri ne akan rayuwar duniya dawa da kuma waɗanda suke mushrikai ma'ana su munafikai kenan da kafiran dukkan su masu burin rayuwar duniya ne kenan maganar baya da akai magana na su nemi mutuwa ba za ta taɓa fitowa a bakin su ba yawaddu ahaduhum law ya'maru alfasanati wama huwa bimuzahazihi min al'azabi ay yu'mar aka ce za ka ji suna buri ina ma Allah zai raya su shekara dubu kai ba ma shekara dubu din ba ina ma Allah zai ninka musu dubu bisa dubu dan me dan suna tsoron haduwar su da Allah subhanahu wataala saboda fa kamar yadda dazu na fada sun ba san abin da suke laifi ne suna da ilimi kuma gamsasshe saboda haka sun san abin da suke laifi ne sun san haduwar su da Allah ba za ta yi musu kyau ba amma me sun ci gaba da yin laifuka sun ci gaba da aikata abin da suka ga dama kuma shine ai su nemi a ninninka musu shekaru sai wallahu basirun bima ya'malun shi Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa na yau da kullum duk abin da suke yin Allah yana kallon su haƙuri ne irin na Ubangiji ya tsaya yana jiran su a ina a madafata amma ba wai bai san cewa suna laifi ba kuma ya sun gagare shi ba an yi dubu bayan su kuma an yi maganin su amma Allah ta'ala yana ci gaba da kafa musu hujjoji ne don ya ji dadin yi musu sakamako a ranar sakamako kuma neman burin dadewa da za su yi a duniya duk ƙarshenta za dai a dawo a mutu domin lokacin da annabi Musa ya tashi rasuwa mala'ika da ya zo mishi ya gaya mishi ya zo ya ɗauki ranshi ne kamar yadda dukkan annabawa ana ba su zaɓi cewa an zo a karɓi ransu ne sun yadda ko ba su yadda ba shi ma annabi Musa an ba shi irin wannan damar annabi Musa sai ya ce inda za a daɗa min rayuwa kamar yaya kake tsammanin za a daɗa min sai ya ce zan roƙon maka ka dafa bayan bijimi ƙato mai wadataccen gashi yanda tafin hannunka ya damƙa ko sun kai miliyan za a baka su ka ci gaba da rayuwa a duniya sai ce daga nan fa sai ce a daga nan kuma sai a dawo a ɗauki ranka ya ce kai to ashe dai za a dawo a mutum ya ce a to shikenan kawai a mutum tun daga yanzu so ya bada dama aka ɗauki ranshi Allah ta'ala ya ce miki
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
الله سبحانه وتعالى cikin fushi ya ambaci wannan aya bayan da Yahudawa suka yi wani zama da Annabi alaihi salatu wassalam suka bijiro musu da wasu tambayoyi yayi alƙawari da su cewa shin ina ba ku amsar wa'annan tambayoyin za ku musulunta suka za su musulunta su yace eh suka ce za su musulunta suka fara tambayar sa game da halittar aifuwa yaya ake a samu namiji yaya ake a samu mace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari idan maniyin namiji ya riga na mace diga mahaifa za a haifi ya da namiji in kuma wace ce ta fara saukar da koyinta a mahaifa kafin na namiji za a haifi mace daga jin dai wannan bayanin ai ka san sai mai ilimi sai kuma wanda aka yi wahayi suka ce sun yadda sun gamsu sun san haka ne domin me sun karanta a littafin sa dama izgili ne sai suka ce Allah ta'ala ya bamu labari cewa kullu ta'ami kana hillul li bani isra'ila cewa kowane abinci an halattawa annabi shi wannan kakan su kenan annabi ya ko kamar yanda muka bada tarihin sa ko an halatta mishi illa ma harrama ala nafsi sai abinda shi ya haranta wa kansa sai suka ce to menene abinda ya haranta wa kansa sai yace musu abinda ya haranta wa kansa kafin ya yi jinya don jinya yayi sai ya roki Allah ya Allah idan ka tawassuli kenan ko idan ka yaye min wannan ciwa ni ko na yi alƙawarin zan daina cin abinda nafi komi san sa zan kuma daina shan abinda nafi komi shan sa Allah sai ya yaye masa daga wannan lokacin sai ya daina cin naman raƙumi aka ce haka nan kuma nonon raƙumi su ne abubuwan da suka fi soyuwa a zuciyarsa to sai suka tambaye shi game da wannan sai ba su labari kuma sun karanta a littafin su sun gani gaskiya ne haka ne to daga nan sai suka ce sun ji wannan ma sun yarda haka ne suka zo tambaya akan Jibril to wani mala'ika ne yake saukar maka da wahayi tunda su sun san annabawan su na baya mala'ika Jibril ne sai ya gaya musu mala'ika Jibril ne to anan ne sai suka fito fili suka ce a to ai nan kan zamu raba hannu saboda mu mala'ika Jibril makiyin mu ne shine Allah ta'ala yace ul man kana aduwwan li jibrila kace musu duk wanda ya kasance makiyin Jibril ne fa innahu nazzalahu ala qalbihi bi iznillah cewa shine yake saukarwa kan zuciyarka da wahayi daga Allah da izinin Ubangiji saboda hakan nan wanda ya zama makiyin sa shi ma ya zama makiyin sa musaddiqan lima baina yadayhi ko kuma shi wannan wahayin da ake saukar masa shine yake gaskatarwa game da abin da yake hannunsa ma'ana wahayin shi yake tabbatar da Qur'ani da ake saukarwa don ana saukar masa shine da ka a zuciyarsa zai fahimci ya haddace shi ya karance shi kafin daga baya aka samar da shi a hannunsu kuma wannan littafin shine hudan wa bushra shiriya da kuma mi bishara lil mu'minin a mu'minai wannan kenan game da amsa ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu sai ya kara cewa
man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwan lil kafirin
Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da cewa man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance makiyin Allah ne wa mala'ikatihi da manzanninsa da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da jibril wa mikala da kuma mala'ika mika'il fa inna allaha aduwwun lil kafirin kai to ai Allah makiyin dukkan kafirai ne ma'ana rashin amincewa ko yadda da wa'innan nau'in da Allah ya jero kafircewa ne kuma saboda girmamawa Allah subhanahu wata'ala bayan ya ce yayi jami'in mala'iku gaba daya sai ya tsamewa Jibril da Mika'il domin me kara musu martaba da kima a idan al'umma kamar ka zo kai yabo ne ga wani bangare misali ke masace ta makaranta assembly sai kika ce yan aji biyar muna gode muku game da kokarin ku kaza da kaza da kaza kuka fike ka faɗi dalilai kika ce musamman ma Fatima Muhammad da Khadija Musa lalle muna ƙara gode muku game da sai kuka faɗi alkhairan su kun ga ya nuna kina rating wace ce sanadin darajar ta sauran su so haka Allah ta'ala ya daukaka malaika Jibril da Mika'il a lokacin wannan bayanai kuma wannan shine martanin da Allah ya ba su cewa me dukkan wanda bai yadda da ɗayan su ba daga ciki to fa su gane ya zama kafiri kai tsaye kawai
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون
الله تعالى يجي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة مسوق أرمك دا آيوي كو هجوجي بيننو من دا أزمكي مدنا آيوي دا سوقر النبي موسى Annabi alayhi salatu wasallam shi ma an saukar masa da irin nasa sai dai kamar suna shi nasa shi bace ne akan shi aka ji na daga cikin mu'jiza ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani arne yazo ya same shi cewa zai karbi musulunci amma sai ka nuna min wata aya wanda baka taba wanda kowa bai santa ba sai ya ce na yadda ka tambaye ni zan baka sai ya duba ya kalli wata bishiya ce ka ce waccan bishiyar ta zo ta gaishe ka ta taso ta baro gurin da take annabi sai ya ce ka je ka ce mata inji ne ta taso kawai sai aka ga bishiya tana motsi tana jijjige jijiyarta daga ko ina ta cidi daga gurin da take kuma ta zo ta gurin annabi alaihi salatu wasallam ta ce ashhadu annaka muhammad annaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan yake banta gare shi ya mata izini ta koma gurin da take kuma ta koma Mu'jizar sa ce tsagewar wata da yi shi ma bi dan kafa hujja wa kafirai Mu'jizar sa ce dutse ya tsage kuma ruwa ya fita daga cikin sa Mu'jizar sa ce nama da faffe yayi masa bagana cewa ni ciki na da dafi amin da dafi kada ka ci to da dama irin wa'annan mu'jizozi wanda Annabi alaihi salatu wassalam shi kadai yake banta da su ayoyi ne bayyanannu amma ga suwa ga masu hankali don wasu ga nan abin suna kallo muraran muraran amma fa ba zai hana gobe ma su ci gaba da aikata abin da suke yi na daga gangancin rayuwa ba
aw kullama ahalu ahadan narahu fariqum minhum bal aktharuhum la yu'minun
Allah ta'ala ya ce kowanne ɗaya daga cikin su kowanne ɗaya daga cikin su zaka same shi mai karyawa ne daga mai alƙawuran da aka yi da su kamar yadda dazu na faɗa duk abin da aka yi domin duk abin da ya same su ba za su zo su ce ya Musa ka nema mana ubangiji yayi hakuri da kaza da kaza ya mana kaza da kaza Allah cikin baiwarsa kuma sai ya dai musu dan me dan kafa hujja ba wai dan tsoran sa ake lallamin sa ake koya ake yi don su dawo su shiga musulunci ba a'a dukkan su kowa a zuciyarsa akwai abin da ya raya na munafircin sa to Allah shine yake cewa kowanne ɗayan su haka zaka same shi da wannan kangarariyar zuciyar ta su ba sa yadda da abin da aka dora su akan su
walamma ja'ahum
qarsana Okay, bal aktsaruhum la yu'minun ne ko? Mafi yawa-yawan su ba sa imani. Ma'ana abu ne da ake haska musu don su ƙaru, su fahimta, kuma su ɗauki gyara wa rayuwarsu daga su kansu har zuri'arsu har baya ta gyaru don abin da ake so kenan. Ka ɗorar da kanka da iyalanka akan wata hanya madaidaiciya. Wata hanya wanda ta zamo ita ce dorarriya kuma mafita domin wani gurin Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum naran waqudaha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yahsuna Allah kuma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru. Wannan tana nuna cewa hakki ne akan kike kaka, hakki ne akan kike uwa, hakki ne akan kike magabaciya, dole sai kin dauki wata hanya san bid babu karkata wanda zai bada dama ƴaƴayenki su dore akai har ta kai su ga tafarkin nasira lokaci. Domin kullun ina faɗa, iyaye suna iya canja ƙaddararki, ƴaƴaye suna canja ƙaddararki ga zuwa ga me, ki koma ki dore akan layin da bai dace ba, ma'ana kina sallah, kina azumi, kina duk wani abin da subhanahu wataala ya faɗa, amma gidanki ba tsari, ƴaƴanki bisu dore akan wannan tarbiyyar ba, ƴaƴanki abin da suka ga dama suke yi. In an taɓa ce wallahi ina iya ƙoƙari na wallahi, iya ƙoƙarinki in baki ga kin jasu da iya ƙarfinki ba, kin wuce sun wuce, kin yi hasarar wannan wahalar da kike yi, domin za su kawo ki ƙara gaban Allah subhanahu wataala. ƴaƴaye za su ja iyayensu su zo da su gurfanar a gaban Ubangiji, ya Allah muna ƙarar mahaifiyarmu wance yanda ta zauna ta yi aiki mai kyau, ga shi ka ba ta aljanna, ya Allah ta bar mu akan tafarkin da muke kayansa wanda bai dace ba, mu kuma ga shi nan ka mana umarni mu tafi wuta, ya Allah ka mana hisabi da ita. Annabi alaihi salatu wassalam yace wallahi karshen wannan mujadalar da za a yi shine mai uwar ta dawo ta tafi wuta, duk sallarki duk aikinki matukar iyalanki sun zamo abin da suka zama, to ba lalle ki samu abin da kike so ba. Sai dai kuma akwai wa'inda Allah ta'ala ya jarraba su, kuma jarrabawa ce, za ki iya abin da ya dace amma fa ba za a bi layin da kike so ba, za a bijire miki, kamar yadda muka gani daga annabawa an samu ɗan gidan annabi kafiri, matar annabi an samu kafira, to ashe cewa ba gazawarsu ba ne, sun yi iya abin da za su yi kuma sun ɗaure da yi ɗin har ga ranar da Allah ya kawo ƙarshensu, ba su ji cewa sun gajiya ba. Kamar annabi Nuhu lokacin da ɗansa ya ce zai tafi kan wani dutse, kan wani tsauni, ai ce mishi ya ɗana a yau fa babu wata makuɓuta ka zo wannan jirgin, sai yake ce mishi a'a, ai shi ga gurin da zai tafi. Kenan yana tare da shi, yana sansa, yana ƙoƙarin jansa a bisa tarbiyyar, don me su gudu tare su tsira tare, shi yake taurin kai, bai rabu da shi ba har sai lokacin da Allah ya haska masa cewa shi fa ba mutumin kirki ba ne. To hakan nan zaka ga a ahali masu daraja ko girma, Allah yana jarabansu da kangararrun yara, wannan sai kaga kai iya ƙoƙarinka ne ka bar wa Allah shirya, domin shirya dama ta Allah subhanahu wataala ne, kuma baka isa ka shiryar da ƙarfi ba, a koyarwa kadai aka saka. Domin kullun ina faɗa, Annabi alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya gaya masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba, sai dai me Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama. So Allah ya shirya mana da zuri'a, Allah ya datar mu akan hanya madaidaiciya, Allah ya taimake mu da aiki na ƙwarai, ya taimaki iyalinmu da aiki na ƙwarai. Babban abin kwatance ko abin sha'awa shine idan uwa ta zama managarciya, ana kwatance da ke, to ki yi ƙoƙari ki zama ƴaƴanki haka suke, ki musu addu'a, kana idanki bacci ki gaya wa Allah, Allah kai kake shiryarwa Ubangiji ka shiryar da su, Allah kai kake datarwa Ubangiji ka datar da mu da su duka baki ɗaya, kada ki gajiya, bacci yana zuwa ƴar uwa a lokacin da zaki yi ba a baki izinin tashi ba, zaki yi shi a lokacin da ba za a ce miki tashi ba, ba sallah a kanki lokacin, ba azumi a kanki, ba karatun Qur'ani, baccin zaki ta tayi shekara da shekaru, to tunda wancan lokacin yana zuwa miki, yanzu menene na kwaɗayin bacci? Mu tashi mu nema musu dacewa a gun Allah, mu nema musu tuba a gun Allah, mu nema musu shiriya a gun Allah, idan Allah ya ga dama sai ya shiryar da su kamar yadda yake faɗi, domin shi Allah ba a tambayansa me yasa kaza bai faru ba, a'a yana aikata abin da ya so ne. So sai ka roki Allah ka sa ya sanye musu shiriya din, Allah ya shiryar da mu baki daya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu ilayk.
Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi. Malama Zainab Aminu Haliru kenan daga Nisa'us Sunna ta Katakum Local Government. Mun saurari tafsirin Al-Qur'ani daga bakinta wanda muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu je mu yi amfani da ababen da muka ji. Littafin Allah shine kalamin Allah shine manual din rayuwarmu wanda idan muka bi shi shine zamu bi hanya mai daidaiciya anan ne zamu sami yardar Allah. Duk wanda ya daura rayuwarsa akan turba na cikin littafin Allah wato Al-Qur'ani to rayuwarsa insha Allah za ta zama daidai. Zata zama abin sha'awa kuma Allah da zai sami yaddar Allah zai koma ga Allah yana me yaddewa a gare shi ubangiji Allah ya sa mu amiza ya sa mana mizani da mu da muka sarara da ita da ta bamu da wayanda ba su zo ma ko da wayanda suke jima kafafan yada zan yadar gizo ubangiji Allah ya sa mu amfana ga baki daya a yau za ku ga muna da bakin kusawar da ba anguwa suke ba domin zuwa halshen wannan tiyamu dan uwan mu ne gonta iyayen mu ne malaman mu ne shugabannin mu ne na farki na da fadilin musulunci jajircaccu ne shugabanni ne wanda su muke koyi da su a dabi'a irin na nagartattun mata ubangiji Allah saka musu da alkhairi haka muke so mu ga wajen na gaban mu domin mu ma wata ran sai mu kuce sai mu ba yan bayan mu ko ba mutu ba tsufa yana zuwa kai abin da karfi ba zai iya ba to su ga tsufan amma ana nan duk gunda aka ce yau an ce addinin Allah zai yi kaza ko kaza insha Allah za ka same su kuma ba tare da bata lokaci ba Allah yi rayuwarsa albarka da mu da su wanda suka zuwa gidan gaskiya musulmai ubangiji Allah cikansu da rahama Allah gafarta musu tun daga zamanin annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yau ubangiji Allah musu rahama Allah gafarta musu malaman mu da suka dora mu kan wannan hanyoyi da wanda suke da wanda ba sa rai da su da iyayen mu ubangiji Allah cikansu da rahama Allah gafarta wa rayuwarsu ayayen mu kamar yadda malama zai magana akwai wanda dama sun riga da sun sauka alayi to wanda zasu ji Allah subhanahu wataala ka shirya mana su wanda ba za su ji ubangiji Allah kai mana maganin su daidai abin daidai daidai su a cikin irin alka a cikin irin rahamar ka ya Allah wannan wata mai fa alfama wata mai daraja ka fara da muka fara yau dauka azumi a cikin sa ubangiji ya Allah alkhairi da kalisafo mana a cikin muna kwadayin su Allah ka datar da mu ya Allah Allah ka datar da mu ya Allah Allah kar ka ba mu ikon da zamu wani abin da zai saba maka ko mu sauka hanyar da ka tsara domin mu nisanta a gare ka ubangiji kare san ta tsakanin mu da sharrin shidan ya Allah ina ga sakamakon lokaci zai tafi ba za wani tsawai ta aliki ba tunda muna da shugabanni akwai dan ababan da ya kamata na san za a tattauna insha Allah anan zamu dakata da wanda ta zo da wanda bata zo ba zaki ya isar da wannan sako saboda me tisar kika isar da sako ke ma zaki samu kamar su a ciki yan uwan musulmi da ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah ka ba su lafiya masu juna ubangiji Allah ya sauke su lafiya wayanda ba su da shi da alkhairi ne Allah ka ba su wayanda ba alkhairi bane ka ba su haƙuri irin na ummi nana Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala afwan to mai zamani
nace zamu danne mu koda kalmomi bibi ne mana na shawara game da tarbiyya da zamantakewar aure a gurin adda domin me kullun ina yin misali da ita ko bata nan Allah ya bata hakuri ina magana ta amma ba ta kulma ba tsufa baya hana ta fita neman ilimi baya hana ta dawainiyar zamantakewa muna samun tambayoyi kala kala ce ta daso game da irin gurbacewar tarbiyya game da irin wa'ansu damuwoyi da suke samun wa'ansu daga cikin matattaki duk da majalisin mu yau bai ci gaba kamar yadda muka ce wasu sun dauka cewa wai sai ran Monday mu fara karatu amma sako zai kai musu da masu ji a radio da masu ji a kafafan TV da sauransu muna so sakon ya je musu game da karatu da mata suke cewa yara sun yi musu yawa da waidiya ta musu yawa kullun ina kafa misali da ita sai da ta kai mataki na darattar ilimi sai retire sai ta dawo ta shiga mai JS1 na mai Sheikh Adam don me wai dan ta samu fahimtar larabci me take nufi kowa shina karatun Qur'ani sani na farko kana yin sa ne kawai kaman kaya ka dauka akan ka baka ma san fassarar ba amma sai ta nemi ilimin me ta sa fariga da wando kaman na sauran yara a cikin yara kanana yan mata da sauransu ta fita aji da jakar ta a rataye sai da ta kai har shekara 6 ta gama JS ta dawo ta SS ta gama dan mi kawai dan neman yardar Allah subhanahu wataala so ina ga wannan abun kwatance ne kuma har gobe ko mitin muke yi idan ta kalli lokaci za ta ce lokacin mai gida ne za ta tafi ta je ta kaza da kaza da kaza a gidanta ashe kenan ba a girma a dawainiyar cikin gida ba a girma a bada duk abin da ya dace na kula wa mai gida. Sai nake so mata mu gane irin wa'annan abubuwa da muke yawan korafi mai gida. Akwai bayan da suke ce mana shekara guda mai gida bai kusance ki ba, mu'amala ba ta samu ba, zamantakewar ma a gurbata take. Amma kuma menene sanadi? Rashin iya zama. Sai nakan yawan saka ta cewa ta dan ce wani abu ko na minti biyu ne domin me ta hasawa mata, shin ya ake a samu wannan damar ne? Har ka tsufa amma baka sare wa'ansu ayyukan alkhairi ba. Fatan mu dai shine a gudu tare a tsira tare. Allah ta'ala ya sa mu dace.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To sun kira ni sun ce in ce. To me zan ce? Eh? Ne
da gobe kullum wanda aka saba faɗa.
A'a.
Kewa da rage dan tsaye na minti 5.
To an bani minti 5. To ni dai a minti 5 din nan zan yi kokari in yi magana ne akan abu guda daya. Shine abin da muka rasa a cikin al'umma. Shine iyaye da ba sa koyar da ƴaƴayensu hakurin zaman aure. Duk shi yake kawo lalacewar tarbiyar. A aje ki, ke kina son ƴarki. Amma ke ba kya so ta so ƴaƴanta. Kina so idan aka bata mata ta taso ta dawo gida ba matsala. To tabbas akwai matsala. Dan ƴaƴayen da ta bari da suna bukatar uwa da uba kafin a samu tarbiyya ta gari. A satin da ya wuce akwai wadda ta yi min take bayanin kan cewa a sako shi yasa naga wannan lokaci ne da zai kamata in yi magana akan wannan. Za a kashe auren yarinyar ta gaya mata mijin yana kaza yana kaza. To sai na fahimci kan cewa ita yarinya ba ta so ta dawo gida. Amma iyayenta suna so ta dawo gida. Wannan abu ya bani mamaki. Abinda zai baku mamaki shine mun dauki aure ban ma fahimci me auren ba. Ina so mu gane kan cewa akwai aure yana da hukunce-hukunce kusan dukkan hukuncin shari'a yana kan aure. Akwai waɗanda suke aure wajibi ne a gare su, tilas ne su yi aure. Akwai waɗanda aure musahabi ne, sunna ne su yi aure. Akwai waɗanda suke aure halal ne. Akwai waɗanda suke aure makruhi ne a kansu. Kai ƙarshe ma akwai waɗanda suke aure haramun ne a kansu. To abin da kai ci iyaye ba su taɓa sanin wannan ba. Kawai sun ɗauki aure aure ne. Ba su san irin halittar da Allah ya halicci ƴaƴayensu a kai ba. Sai mu yi abin da ake cewa za ka iya hana halal amma ba za ka iya hana haram ba. Kin sa ƴarki ta kashe aurenta a latilas ta dawo gida. Amma kuma ita tana cikin waɗanda wajibi ne su aure. Kin raba ta da auren. To, kina iya hana ta halal shine zaman auren. Amma ba ki saki raba ta da haram ba. Dan lokacin da za ta aikata haram, ba za ta gaya miki ba. So iyaye, ina roƙonku kamar yadda malama ta yi mana bayani, Allah ya ce ku tsiratar da kanku da iyalanku daga wuta. To fa in kika yi wasa ke baki je wutar a sanadiyar kanki ba, kya je wuta a sanadiyar ƴarki ko ƴaƴanki. Dan haka duk abin da kuka ga hakuri bai yi maganinsa ba a duniya, to ba abin da zai magance shi. Ina mai gaya muku kan cewa yau shekara ta 50 zan iya cewa da daya dan da wuce 50 din a gidan aure kuma wallahi tallahi kamar yanzu aka daura mu aure ina da igiya ban ce muku wanda sabawa da mai gida na ba ban ce baya banna mishi abin da laifi ba ban ce baya mai laifi ba amma me ya kawo mu wannan lokaci hakuri da juna so don Allah mu ji tsoron Allah muna cikin Ramadana bi wa kan mu tarbiya idan duk abin da aka kawo miki duba menene sakamakon abin da zai biyo baya in akai haka haka zai iya kasancewa in an yi haka haka zai iya kasancewa to yaya ne ne zamu yi mu ga kan cewa alkhairin Allah muke nema waye tabbatar kan cewa ta tsora Halidu za ta fita masallacin nan banda ubangiji da halicce ta a yau so ki tana kan cewa kina fa iya mutuwa a kowane lokaci yar taki da kike son ta kashe auren zawarawa nawa muke da su ƴan mata nawa masu shekara kusan 50 akwai wanda suka fi 50 ba su auren ba amma kullum maimakon mu yi kokarin kan cewa waɗanda ba sa da auren su samu su yi auren su ma su sami babban rabo da Allah ya ajiye wa mata a cikin sha'anin aure sai kokari muke yi fito ki bar shi gwaninta ce iyawa ce shin ba ma kazanta ce yarinya ai shekara 30 a duniya ta yi aure 4-5-6 tana jiran na 7 yanzu zawaran sun fara expiring dan maza suna jin tsoron daukan nauyi domin wahala ta yawa kasaro sai ki ga kin fito kina gadara kin shekara 1 a'a 2 kin tafi 5 a 7 to ina aka kare so don Allah mu sa ayayen mu addu'a mu dage shi dai musulunci ba addini ne na zuciya kadai ba addini ne na abin da Bature yake fadi practical sai ka aikata shi aikace ayi kokari ayi nasiha a yi ba haka ake ba an ce duk abin da hakuri bai baka ba rashin hakuri bai baka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Allah mana jagora
mun gode ma sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati